الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi ne yago mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 8 ga watan Sha'ban shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 5 ga watan 5 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na daga cikin waɗanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai, ba zai zantar da su zance wanda yake na faranta zuciya, ba zai tsarkake su ba game da dattin zunubi, tare da haka sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar dadi. Mutumin da ya hana mabukaci saurar ruwa, mutumin da ya nema a bashi ya sha ka hana shi, wannan hukuma hudu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tana dama duk mai haka a ranar kiyama. Don haka duk lokacin da mutum ya buƙaci ruwa a bashi ya sha, to haramun ne a hana shi, wata kwata baya halatta. Na'am.
Kamar wani kuna ne za a ga idan an yi mutuwa ba a kai mamace abin ne sai an sauke masa shari'a da alƙur'ani, ba ya samu a tafiya ka.
Wai tambayar dan uwa cewa wasu wurare idan aka yi rasuwa ba a binne mamaci. Wato wai ba a binne mamaci sai an sauke masa Al-Qur'ani kuma an sauke masa ishiriniya. Shin menene matsayin haka? Wannan bid'a ce, kuma ko an sauke masa Al-Qur'anin baya saduwa zuwa gare shi, a magana wadda take tabbatacciya. Wani bai isa ba ya karanta ma wani Al-Qur'ani da sunan Allah ya sadar masa sai da kujika, shi ne kadai zai iya karanta ma mahaifinsa. Wasu daga cikin magabata sun kiyasta karanta ma wani Al-Qur'ani akan wato shi ne addu'a. Domin wani yama wani addu'a danta na saduwa, sai suka kiyasta wato wai sauke karanta, wani yana iya karanta ma wani Al-Qur'ani ko ya yi sadaka a madadinsa da sunan Allah ya sadar masa. To wannan kwata-kwata ya ci karo da abin da yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kiyasi ne ma alfari. Don haka a magana mafi rinjaye, wato karanta ma mamaci Al-Qur'ani da sunan cewa Allah ya sadar masa ladan, wannan ya takaita ga dako jika, domin dako jika jibi ne na mahaifi. Ubangiji ta'ala ya faɗa wa an laysa lil insani illa ma sa'a, shi kuma da yana daga cikin jumullar sa'ayin wato bawa, ma'ana yana daga cikin jumullar aikin da shi wato mahaifi ya aikata. Dan haka kwata-kwata wannan bai dace ba, kuma ko an yi ba zai sadu zuwa gare shi a magana wadda take mafi rinjaye, kuma karatun alqur'ani ibada ce, kuma su waɗanda za su karanta ba za su karanta ba dole sai an biya su. Dan haka akwai littafi na musamman wanda wani malami ya wallafa akan hukuncin shine ihda'u thawabil qira'a lil amwal, anan ya hakaito maganganun magabata, magana wadda take mafi rinjaye, wani bai isa bai karanta ma wani alqur'ani da sunan Allah ya sadar masa sai ya dauko shi ka, kuma inda karanta ma wani alqur'ani cewa ibada ce kuma wadda take saduwa zuwa ga shi mamacin, to da mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rigaye mu zuwa wannan fage, laukana khairan lasabuna ilai, ba a taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin khalifotinsa guda hudu ko wani daga cikin sahabbai da sunan cewa a zo a karanta ma wani alqur'ani, babu daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga sahabbansa. Don haka hanya ce ta tsubu ta riba ce abinda ke hannun jama'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul mazalim, wato mun tsaya ƙarshen wato babi na biyu. A babi na biyu, hadisin da malin ya shigo da shi bayan ya zo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul, har izuwa fadarsa inna allaha azizun zuntiqam, wanda bayani ya gabata akan ayar. Hadisin da malin ya zo da shi a karkashin baban hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke fada idza khalasal mu'minuna minan nar, manzon Allah yace idan mu'minai wato a ranar kiyama suka tsira game da wuta, ma'ana suka ketar siradi, domin siradi kamar yadda bayani ya gabata gada ce ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato zai girkata akan wutar jahannama, wanda babu ɗaya daga cikin bayi face sai ya wuta kansa, duk wanda zai shiga aljanna to sai ya wuta kan siradi ko mun matsayinsa, hatta da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sai sun hau siradi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, yake cewa idan an hau siradi ba wani wanda ya isa ya ɗaga baki ya yi magana, manzon Allah ya ce illa rusul, sai manzannin Allah subhanahu wa ta'ala su kadai ne Allah yake ba izinin yin magana su yi magana, su ma kuma iya abinda suke faɗa shi ne Allahumma sallim, Allahumma sallim, ma'ana ya Allah gyara, ya Allah gyara, ma'ana Allah ka kubutar da mu, iya abinda manzannin Allah suke faɗa. Zan Allah yace daga cikin jama'a akwai wanda zai wuce tamkar walkiya, wani tamkar wucewar iska ita ce guguwa, wani tamkar sukuwar doki, wani tamkar wato tafiya, wani kuma da jin ciki. To idan an ketara wannan siradi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace hubisu bi qandaratin bainal jannati wan nar, wato a lokacin nan za a tsare jama'a wato akan wata gada ta musamman, wannan gada tana tsakanin wuta da aljanna, anan kuma za a dakatar da su. Faya taqasuna mazalima kanat bainahum fid dunya, wato su yi sakayya da juna game da zaluncin da ya kasance tsakankanin su a duniya, kenan a juji duk wanda aka zalunta a fitar masa da haƙƙinsa. Domin ita aljanna gida ne wanda yake na kwanciyar hankali da jin daɗi, ba a buƙatar wani ya shiga aljanna tare da cewa ya kulle wani ɗan uwansa a zuciyarsa, don haka a wannan lokaci za a yi sakayya da juna, duk wani wanda ya zalunci wani to sai an fitar masa da haƙƙin sa a wannan lokaci kamar yanda rantsuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yake cewa wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da ya halice ni lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su to baya wani bai mumini bai ya shiga aljanna tare da cewa akwai haƙƙin wani akan shi sai an juje don haka akan wannan gada in an ketare siradi wato za a juje da juna game da duk wani zalunci da ya kasance tsakanin mu'minai a duniya shine yace fa yataqasuna madhalima kanat bainahum fi dunya lafazin fa yataqasuna an ciro shi ne daga al-qisas ma'ana kenan shine bibiyar baya game da neman wato neman haƙƙi kenan duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza nuku har akai lokacin da wato aka tsarkake su game da dattin zinubi wa hudzibu aka tace su ya zamanto babu komai na dattin zinubi tare da su babu wani kulle wani dan uwa a cikin zuciya da sauransu udina lahum bi dukhulil janna manzo Allah yace a lokacin nan sai a ba su iznin shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ya kwankwasa kofar mai tsaron aljanna ya bude sannan sauran mu'minai su biyo baya Allah ya sanya mu a cikin su sai yace fa wallazi nafsu muhammadin yadi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa manzo Allah yace la ahaduhum lalle wato ɗaya daga cikin mu'minai manzo Allah yace bi maskanihi fil janna game da mazauninsa na aljanna wanda Allah ya tanada masa adallu shine mafi ganewa bi manzilihi kana fi dunya game da masaukinsa na duniya ma'ana dan aljanna sai ya fi gane masaukin shi na aljanna sama da gidan shi wanda yake na rayuwar duniya dan daga an bude kofar aljanna bayi sun shiga ba maganar sai wani ya maka jagore ya kai ka gidanka a kowa ya san gidan shi ya ma fi gane gidan da Allah ya tanada masa a aljanna sama da gidan shi wanda yake na duniya to dan haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala duk wani mai haƙƙi sai ya mayar masa da haƙƙinsa kenan sai an yi kisasi a ranar kiyama za mu tashi babi na gaba qala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu qawlillahi ta'ala ala la'natullahi ala adh-dhalimin قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا حمام هو ابن منبه انه قال حدثني قتاده هو ابن دعامه السدوسي البصري عن صفوان بن مهرزن المازني انه قال بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما اخذ بيده إذا أرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول لأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ما لم الله يجيكن سانا فتاه وانن بابي ني وان دكي بياني كمدا فتر الله سبحانه وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين وبنجي تعالى يجي كسورة سيني ورخ وبنجي سبحانه وتعالى تاتبتغ الظالم ma'ana la'anta da tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tabbata ga azzalimi idan aka ce al-la'ana wato shine al-ib'ad wa bar a nisanta bawa game da jin kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kurin shi shi ne ma'anar Allah na ma'ana nisa game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ga azzalimi shi ne a Hausa ake kira da tsinuwa kenan shi ne yace ala la'anatullahi ku saurara wato tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tabbata ala zalimina akan azzalimi shi ne malam sai yazo da hadisin Safwan ibn Muhriz al-Mazini Allah ya ji kansa ke faɗa cewa yayin da nake tafiya tare da Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yadda ina rike da hannunsa ma'ana shi Safwan ibn Muhriz ya rike hannun Abdullahi dan Umar suna tafiya idza arada rajul sai wani mutum ya bujuro ga Abdullahi dan Umar ya gabato faqala sai yace masa kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi najwa yaya kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada game da ganawa tsakaninsa da bawon shi a ranar kiyama domin ubangiji subhanahu wata'ala zai gana tsakanin shi da bayin shi mu'mini a ranar kiyama daga shi sai shi kowane bawa mu'mini daga shi sai ubangijinsa babu wani wanda zai san menene yake gudana idan aka ce annajwa shine ganawa a Hausa ko kace tattaunawa kake kwanci mutun domin ku tattauna ku yi shawara da shi akan wani al'amari da ya gudana shine yace kaifa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi najwa yaya kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada game da ganawar da ubangiji ta'ala zai yi da bawansa a ranar kiyama faqala sai ibn umar yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada inna allaha yudini almu'mina lalle ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama zai kusantar da bawan sa mu'mini zuwa gare shi fayadhu alaihi kanafahu wa yasturuhu ubangiji ta'ala wato zai sako masa wato suturarsa idan aka ce kanaf wato shine sutura kenan an gane ko abinda zai suturce ya sha makance tsakaninka da wani don haka masai ake kiranta kanif me yasa saboda zagaye ta ake duk wanda ya shiga domin biyan bukatar sa wani ba zai hango shi ba don haka idan aka ce kenan al-kanaf shine wato as-satr shine yace fayabu alaihi kanafa ubangiji ta'ala wato zai aza masa zai sako masa suturarsa wa yasturuhu ubangiji ta'ala ya suturce shi ya sha makance shi daga shi sai shi fa yaqulu ubangiji ta'ala sai ya fada ga mu bawan sa mu'mini yace masa a ta'arifu zamba kaza ya kai bawa na shin ka san da laifi kaza cewa a lokaci kaza ka aikata kaza a ta'arifu zamba kaza shin ka san da laifi kaza da ka aikata a lokaci kaza ubangiji ta'ala ya ma bawan sa lissafi ya tunatar da shi dalla dalla duk iya abin da ya aikata na zalimi ubangiji ta'ala yake tambayar bawan sa shine yace atarifu zamba kaza atarifu zamba kaza ka san da laifi kaza lokaci kaza da ka aikata ka san da laifi kaza lokaci kaza da ka aikata fa yaqulu na'am ay rab bawa sai yace kwarai da gaske ya ubangiji na ai adace daga cikin adawatu ne da ngane ko harafi ne wanda yake na kira didi yake da ya kamar da kace ai rabbi ma'ana ya rabbi shine yace na'am ai rabb yace ya ubangiji na kwarai da gaske dukkan wannan laifuka da kaza na mun ya ubangiji na tabbata ni nayi hatta idza qarrarahu bi dhunubi maza Allah yace har akai lokacin da Ubangiji ta'ala wato zai tabbatar ma bawansa game da laifukansa shi bawon ya tabbata cewa yayi wara'a fi nafsihi annahu halaka wato a lokacin nan bawa sai ya gani a cikin tunanin zuciyarsa cewa ya halaka ba shi da wata mafita mumini kenan duk lokacin da mumini aka zantsara shi to shi ba abin da zai fada face gaskiya mumini a dabi'ar mumini yanda Allah ya dabi'antar da shi baya fadar maganar da ba ita ba amma kafiri da munafiki su ne suka gaji musu a ce kayi kaza ka ce ai kai baka yi ba. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama lokacin da ya tabbatar musu da laifinsu suka yi musan cewa su ba su yi ba, to a lokacin nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya like bakin in ya so sauran gabai su za su yi bayani. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ubangiji ta'ala ya ce a yau wato za mu rufe bakunansu, wa tukallimuna aydihim hannuwansu su za su yi mana magana su yi mana bayani game da abin da suka aikata, wa tashhadu arjuluhum kuma kawahuwansu za su bada shaida bima kanu yaksibun game da abubuwan da suka aikata na miyagun ayyuka a rayuwarsu ta duniya. Haka can cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala yake cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Yinin alkiyama yini ne wanda bayi wato harshensu wato zai bada shaida, haka nan hannuwa, haka nan kawahuwa game da abubuwan da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Haka a can kuma cikin suratul Fussilat wato fatar jiki ita za ta bada shaida, za ta yi magana ta faɗi cewa ga abinda ka aikata da ita, kayi kaza kayi kaza kayi kaza. A lokacin nan waɗanda suka kai da cewa Ubangiji sai su faɗa li juludihim lima shahidtum alaina, za su faɗa ga fatar jikinsu don me za ku bada shaida a kanmu ku ce mun yi kaza mun yi kaza. Fatun jiki za su faɗa ga masu su su ce anfaqanallahu allazi anfaqa kulli shay, Ubangijin da ya sa dukkan komai ya yi magana, to shi ne a yau ya ba mu ‘yancin yin magana. Wa huwa khalaqakum awwala marra, kuma shi ne ya halicce ku a farkon karo, a babu ku Ubangiji ta'ala ya samar da ku, kuma shi ya ba ku ikon magana, don haka mu ma yau shi ya ba mu ikon yin magana. To don haka shi mumini idan an bincike shi game da laifukansa baya musu, zai tabbatar da cewa ya yi, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, idan Ubangiji ta'ala ya faɗa ma bawan nasa mumini a ta'arifu zanba kaza, a ta'arifu zanba kaza, shin ka san da laifi kaza ka aikata a lokaci kaza, shin kana tunani da cewa lokaci kaza ka aikata kaza, fa yaqulu na'am ay rabb, sai ya ce kwarai da gaskiya Ubangiji na, na tabbata ni na aikata waɗannan laifuka. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi, har akai lokacin da Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma bawansa game da laifukansa, shi kanshi bawan kuma ya tabbatar ma Ubangijinsa cewa shi mai laifi ne, wara'a fi nafsihi annahu halaka, ya gani a cikin tunanin zuciyarsa cewa ya halaka, a yau fa bashi da wata mafita. Kana sai Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce masa satartuha alayka fi dunya, a rayuwarka ta duniya wato na rufa maka asiri, na lullube ka waɗannan laifuka, ba wanda ya san kayi in ban da ni, wa ana aghfiru halaka al-yawm, dan haka a yau kuma zan gafarta maka, a yau zan gafarta maka bayan na rufa maka asiri a duniya baka kunyata ba, to a yau Ubangiji ta'ala yace zan rufa maka asiri, zan gafarta maka, shine yace wa ana aghfiru halaka al-yawm, Ubangiji ta'ala yace a yau wato zan gafarta maka wannan zulmi. A lokacin nan fayu oba kitaba hasanati, wato sai a bashi littafinsa na kyawawan ayyukansa a hannunsa na dama, an gane ko Allah ya sanya mu a cikinsa, za a bashi littafinsa a hannunsa na dama, duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama to wannan ya cimma burin shi, kamar yadda Hausawa suke faɗa kakar shi ta yanke saka makomashi ita ce aljanna. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila, haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, haka kuma ya koma faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, haka kuma ya fada fa amma wa wato fa amma man, duk da cewa wancan akan awo ne, to shine anan yace wayu uba kitaba hasanati a lokacin nan za a bashi wato littafin aiki kyawawan ayyukansa a hannunsa na dama sai ya ce wa ammal kafiru wal munafiqun sanade wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala a wata nuska ana samu wa ammal kafiru sanade su waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala wal munafiqun da munafikai fa yaqulu al ashhad wato masu ba da shaida a ranar kiyama masu ba da shaidun ku suna da yawa akwai mala'ikun da Allah ya hada bawa tare da shi wanda ba sa rabuwa da shi na kuti da kuti da kowane lokaci tunda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ja'atu kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid wannan mala'ika wanda Allah ya hada ka da shi a ranar kiyama zai zo sai ya ba da shaida akan duk abin da ka aikata sannan kuma ga ƙasa ita kanta za ta ba da shaida yawma idhin tuhaddisu akhbaraha sannan kuma kasancewar gaye gabbai su kansu za su ba da shaida game da abin da bawa ya aikata a ranar kiyama to shine yace fa yaqulu al ashhadu wato masu ba da shaida a lokacin nan za su faɗa su ce ha'ula'il ladina kadabu ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka yanki ƙarya suka jingina ma Ubangijinsu alala anatullahi ala zalimi wato ku saurara wato tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tabbata ga waɗanda suka zalunci kawunansu su ne waɗanda suka haɗa bautar Allah da wani suka mutu akan kafirci tsinewar Allah ta tabbata a kansu don haka wannan babi da malam yayi ya isa ya zame ma mumini wa'azi ya kiyaye kanshi game da zalunci zalunci guba ne kuma abu ne wanda kai tsaye yake nisan tabawa game da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga tsinuwa za ta fara bin mutum tun daga nan duniya kafin makomarsa lahira don haka a nan dukkan wasu masu ba da shaida a ranar kiyama za su ba da shaida su tabbatar da cewa waɗannan su ne suka yanki ƙarya suka jingina ma Ubangijinsu kuma ku saurara cewa tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tabbata ga waɗanda suke azzalima kuma wannan yana nuna mana wato yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da karamci yake da fadla game da bayinsa mu'mini yanda ga haifa laifin kayi kuma ka tabbata kayi Allah ya rufa maka asiri a duniya ba a cirke ka ba baka kunyata ba kuma a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya gafarta ma bawa wannan kuma yana ƙara nuna mana fadla ta tauhidi kenan mutuwa akan imani babun la yuzlimu al-muslimu al-muslima wa la yuslimu qala haddathana yahya ibn bukayr قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي من مصر عن مقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبند يزود غمزان الله صلى الله عليه وسلم لا يظلم المسلم المسلم shi daman musulmi ba a san shi ba game da zaluntar dan uwansa musulmi wala yuslimu kuma shi musulmi ba a san shi ba game da meka dan uwansa musulmi zuwa ga halaka an gane ko abu ne sananne kenan la anan nafiyar ce ma'ana la yuzlimu almuslimu almuslima shi musulmi wato baya zaluntar dan uwansa musulmi kamar yadda kuma wala yuslimu baya meka shi zuwa ga halaka domin lafazin aslama na daukan ma'anar mutumin da ka kyale shi ka jefa shi zuwa halaka ka kyale shi da abin da zai iya cutar da shi ko wanda zai iya wato cutar da shi ka kyale mutum game da wanda zai iya cutar da shi ko kuma abin da zai cutu ka kauda kai ka manta da shi to ka meka shi zuwa ga halaka shine anan malam yayi yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu aqul muslim manzon Allah yace shi musulmi wato dan uwan musulmi ne dan uwantaka ta hakika ita ce dan uwantaka ta musulunci dan uwantaka ta danganta ba ta amfani sai in ta hadu da dan uwantaka ta musulunci shine yace al muslimu aqul muslim wato shi musulmi dan uwan musulmi ne kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa kusan da cewa kadai su mu'minai ɗan uwan juna ne shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara tabbatar mana yace al muslimu aqul muslim yace shi musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu manzo Allah yace baya zaluntar sa an gane ko abu ne sananne in dai musulmi yana kan dabi'ar shi ta musulunci yanda Allah ya dabi'antar da shi to bayan da za a yi ya zalunci dan uwan shi musulmi wala yuslimu kuma baya barin shi game da abin da zai cutar da shi ma'ana ba zai kyale shi ba dan haka jumla ce khabariya amma bi ma'ana insha'iyya ma'ana hani ne ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake na cewa la yuzlimuhu ma'ana kada musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi wala yuslimuhu kuma kada ya bar shi zuwa ga abin da zai iya cutar da shi ma'ana karka kyale shi ga abin da zai iya halakar da shi duk wanda yake nihin cutar da dan uwanka musulmi to ya zama wajibi anan akan ka wato kai kokari ka hana wannan cutarwa da za a yi masa kuma shi kanshi musulmi in ka ganshi yana kan abin da zai iya cutar da shi to kada ka kyale shi ka zo ka ja hankalin shi kai kokarin hana shi kamar misali kaga musulmi zai yi abin da zai iya cutar da kanshi to anan ya zama wajibi ka hana shi kar ka kyale shi kaga dan uwanka musulmi ya zo ya hauri yana nihin ya jeho kanshi to bai halatta ka kyale shi ya zama wajibi akan ka kaje ka kama shi ka janyo shi ka hana shi jefa kansa zuwa halaka haka lokacin da kaga wani ya tsantsara shi zai cutar da shi to baya halatta ka kyale shi dole ne ka kawo masa taimako da agaji idan ka kyale shi baka kawo masa taimako da agaji to ka meka shi zuwa ga halaka shine anan manzo Allah yace la yuzlimuhu kada ya zalunce shi wala yuslimuhu kuma kada ya kyale shi game da abin da zai iya cutar da shi ko wanda zai iya cutar da shi kenan abin da zai iya cutuwa da shi a karan kansa ko kuma abin da wani zai cutar da shi to kada ya kyale shi wa man kana fi hajati akhihi manzo Allah yace duk wanda ya kasance na kai kawo game da bukatar dan uwansa ma'ana yana famar yaya za a yi bukatar wani tabiya kana Allah fi hajatihi sakamako shi ma ubangiji ta'ala zai kasance a cikin wato biyan bukatarsa duk lokacin da musulmi ya ringa kokarin kai kawo yana kama dan uwansa taimako da agaji akan wata bukata da ya sa gaba yaya za a yi wannan bukata ta biya to shi ma ya tabbata cewa ubangiji subhanahu wataala na nan bai gushe ba game da neman biyan bukatun kansa ubangiji ta'ala zai taimaka masa akan samun biyan bukatun kansa sai ya ce wa man farraja an muslimin qurbatan duk wanda ya yaye ma dan uwansa musulmi wani kunci idan aka ce kurba wato an ciro shi ne daga alkar idan aka ce alkar wato shine damuwa da bacin rai domin duk abin da zai zo ya tsare ma mumini gaba ya hana ka sakewa ya kautar da tunaninka kawai wannan abu da ka sa gaba shine a gaban ka to wannan ana kiran shi alkar in ma ya kasance ta hanyar wani abu da kake so kaga ya tabbata ko kuma ta hanyar wani abu da kake ki kake kyama ya zo ya tsare maka gaba kana famar wannan abu ya yi to gaba dai sunan shi alkam yanzu misali mutumin da ya sa wata bukata gaba iya abin da yake tunanin sa kawai shi ya ga wannan bukata ta biya shine kawai abin da ya tsare masa gaba idan ka taimaka masa akan biyan wannan bukata ka yayi masa wannan kunci haka mutumin da yake ki yake kyama game da wani abu wanda wani abu ya tsare masa gaba yana tsoron wannan abu kai kokarin kawar masa da wannan abu to ka yayi masa wannan kunci shine anan yace wa man farraja an muslimin qurbatan duk wanda ya yaye ma dan uwansa musulmi wani bakin ciki ko ka ce wata damuwa ko ka ce wani kunci farraja Allahu anhu qurbatan min qurbati yawmil qiyama ubangiji ta'ala yayi alƙawarin yaye masa wato kunci ko kuma ka ce bakin ciki daga cikin bakkan ciki wadanda suke na ranar kiyama duk wata damuwa daga cikin damuwa ta ranar kiyama ubangiji ta'ala yayi alƙawarin wato yaye masa sannan sai yace wa man satara musliman duk wanda ya rufa ma dan uwansa musulmi asiri ya ganshi akan wani mummunan aiki bai bayyanar da shi ga jama'a an gane ko kamar misali ka ganshi akan wani abu wanda yake abu ne mai muni bai dace ba to sai ka rufa masa asiri amma rufa masa asiri baya nuna cewa shi ka kyale shi a'a sai ka same shi daga kai sai shi a cikin girmamawa da hikima ka ja hankalinsa ka gargade shi ka yi inkarin wannan aiki da yake aikatawa wanda bai dace ba kuma wannan rufa asiri kuma baya nihin cewa waɗanda suke aikata ayyuka waɗanda suke miyagun ayyuka waɗanda suke cutar da al'umma baya nuna cewa a rufa masa asiri ko kaga dan kwaya ka rufa masa asiri da abin da ya kama da haka wannan rufa musu asiri haramu ne saboda mabannata ne abin ƙasa dole ne ka isar ma da magabata laifin wannan hukuma ta ɗau mataki a kansu domin waɗannan sun zamanto sun maida abin ɗabi'a da al'ada kuma ɓarnarsu ɓarna ce wadda take mai haɗa al'umma amma mutum a karan kanshi ne ya aikata wani aiki tsakanin shi da ubangijin shi abin da bai dace ba to wannan ba a buƙatar ka fito ka ringa yayatawa kana faɗa ma jama'a ai wani kaza yake a ka rufa masa asiri kamar yadda kai ma Allah ya rufa maka asiri sai ka je ka same shi ka sha hankalin shi kai masa nasiha shine abin da hadisin yake nuni yana amma duk wani dan ta'adda wani azzalimi to wannan dole ne a ɗauka a kai ma wato hukuma ƙaransu cewa ga abubuwan da suke domin a ɗau mataki a cikinsu domin a kansu domin suna daga cikin mabarnata masu yaɗa ɓarna a ban ƙasa shine a nan ya ce wa man satara musliman duk wanda ya rufa ma ɗan uwansa musulmi asiri satarahu Allahu yawmal qiyama ubangiji ta'ala zai rufa masa asiri a ranar kiyama an gane ko don haka ya zo a cikin sahihu muslim rufa asirin bai takaita ba a ranar kiyama tun daga duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala zai rufa ma bawansa asiri duk wanda ya rufa ma dan uwansa musulmi kamar yadda yake cewa wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya rufa ma musulmi asiri to Allah ya yi alƙawarin rufa masa asiri a duniya da lahira kaga wancan babi ya gabata ga yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake rufa ma bawansa asiri yanda ya sa tsakanin shi da bawon shi da kashi sai shi yace ka san laifi kaza ka san da laifi kaza lokaci ka aika kaza ka aikata idan bawa ya tabbatar ubangiji ta'ala yace masa kamar yanda na rufa maka asiri a duniya to a yau zan gafarta maka to dan haka wannan a takeice mallam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana zalunci haramu kwata kwata zalunci haramu kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazlimu wato kada ya zalunce shi kuma ɗabi'a ce ta mumini indai yana kan ima ɗabi'ar shi yanda Allah ya ɗabi'antar da shi to ba za ka same shi ba da yin zalunci duk abinda zai yi kokarin tabbatar da adalci ko da a karan kansa ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhan ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'jilu wa in tadu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira shine anan yace la yuzlimu shi muslimi baya zaluntar dan uwansa muslimi to wani yakan iya fahimtar cewa kenan in kashiri ne ba laifi yakan iya zaluntar shi ko kafiri ne baya halatta ka zalunce shi kuma in ka zalunce shi Allah sai ya fitar da haƙƙinsa babun a ina akaka zaliman aw mazluma qala haddathana usman ibn abi shayba qala haddathana husayb wa ibn bashir alwasiti قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد بن الطويل أنهما سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا معتمر وابن سليمان عن حميد وابن عبد الرحمن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه وتوانا بابينين مسمى malan yace a ina akaka zaliman aw mazluma ma'ana ka taimaka ma dan uwanka azzalimi ko kuma dan uwanka wanda aka zalunta an gane ku kaga ai zalunci haramu ne kuma laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya fitar da mutum daga cikin musulunci matukar bai halitta haka ba ga haka anan yace a in akaka zaliman ka taimaka ma dan uwanka azzalimi aw mazluma ko kuma dan uwanka wanda aka zalunta shi ma ka taimaka masa malan ya ciro ne daga gaba daga cikin hadisin sai tarjumar akan ta shine yazo mana da hadisin wato Ubaydullah ibn Abi Bakar ibn Anas da shi da Humayd ibn Abdurrahman al-Tawil wato sun ji Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umsur akhaka zaliman aw mazluma manzon Allah yace taimaka ma dan uwanka azzalimi ko kuma dan uwanka wanda aka zalunta manzon Allah yace taimaka musu domin lafazin annasr shine al-i'ana an gane ku taimako da agaji kenan ka taimaka ma dan uwanka azzalimi kuma haka ka taimaka ma dan uwanka wanda aka zalunta to a hadisi na biyu riwaya ta biyu kenan ta musaddad daga mu'tamir daga Humayd ibn Abdurrahman daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace unsur akaka zaliman manzon Allah yace taimaka ma dan uwanka azzalimi aw mazluman ko kuma wanda aka zalunta قالوا يا رسول الله sai suka ce ya manzon Allah hadha nansuruhu mazluma wannan dan uwan namu mun fahimta zamu iya taimaka masa me yasa domin zaluntar sa akai duk wanda aka zalunta ko mun tabbata taimaka masa ya zama wali suka ce hadha nansuruhu mazluma wannan zamu iya taimaka masa kenan halin zalunta da aka masa to fa kaifa nansuruhu zalima yaya zamu taimaka masa shi dan uwan namu in har ya kasance shi yayi zalunci yaya zamu taimaka masa wannan yana nuna mana duk lokacin da aka yi kalima ba ka fahimci inda kalimar ta sa gaba to ba laifi bane kai tambaya kamar yanda anan da manzon Allah yace taimaka ma dan uwanka azzalimi haka ka taimaka ma dan uwanka wanda aka zalunta to su sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fahimci wani bangare daga cikin jumlar wani bangaren kuma ba su fahimta ba don haka sai suka tambaye shi suka ce ha ga nan su ubu mazluma wannan lalle zamu taimaka masa domin zaluntar shi akai fa kaifa nansuruhu zalima yaya zamu taimaka ma dan uwan namu in har shi ne azzalimi qala sai manzon Allah yace ta'khudhu fawqa yadayhi wato ka kame hannayensa ka kame hannayensa in yana nihin yin zaluncin kafin yayi zalunci to ka hana shi farko ka ja hankalinsa kai masa nasiha idan ya karba fa lillahi alhamdu ya ja baya idan ko ya nace cewa sai yayi bayan ka gargade shi to anan sai ka hana shi da karfin tsiya in zaka iya murkushe shi ka murkushe shi in ba zaka iya ba ka nemo wani ya kama maka ku murkushe shi ku hana shi wannan zalunci an gane ku ko kuma kai tsaye ka kai karin shi wajen hukuma, ka kai karin shi wajen hukuma. A nan abinda muke nihi na murkushewa wai ba ku sa shi gaba ba ku yi ta tara masa gajiya, a'a, ku riƙe hannun shi ku hana shi wannan zalunci da zai yi, in ma a dukiyar wani ne zai zalunce shi ko kuma a karan kanshi ne zai kai masa duka da abin da ya kama da haka, a'a, sai ku samu ku san yadda za ku yi ku hana shi wannan zalunci. Kenan farko za a bi ta hanyar faɗa, idan bai ji ba gargaɗin da aka masa to kuma sai a bi ta hanyar ƙarfi, duk yadda za a yi da ƙarfin siya a hana shi wannan zalunci. Kenan in yana nihimi, idan ku har ya riga ya zalunci wannan din, to a nan dole ne ku taimaka masa, ku yi ƙoƙari ku fitar ma da mai haƙƙin shi. In za ku iya ƙwace abin da ya zalunci wannan na dukiyar shi, ku ƙwace ku ba shi. In kuma ku ba za ku iya karɓewa, to sai ku kai hukuma ku je ku faɗa mata wannan ya zalunci wani. Ku je ku faɗa ma hukuma, kuma ku ne shaida. Wannan haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi, wajibi ne kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba. Shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta'akuzu fawqa yadayhi. Malamai suka ce lafazin fawqa da manzon Allah ya yi amfani da shi, to wannan yana nuna da ƙarfin tsiya kenan, za a iya murkushe shi a fitar ma da mai haƙƙi haƙƙin shi idan ya yi zalunci. In kuma kafin ya yi zaluncin an gargaɗe shi kar ya yi, iyana ce sai ya yi, to da ƙarfin tsiya sai a hana shi yin zalunci. Domin in aka yi haka an taimaka masa, an taimaka masa, duk wanda aka hana shi yin zalunci to an taimaka masa. باب نصر المظلوم. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت معاوية بن سويد أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر إيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العائس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار القسم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajabcin taimaka ma wanda aka zalunta. Bayan a babi da ya gabata cewa ka taimaka ma ɗan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta, to a nan malam sai ya yi babi na musamman, babin da ke nuna cewa wajibi ne, haƙƙi ne a kan musulmi ya taimaka ma ɗan uwansa wanda aka zalunta. Shine anan malam ya zo mana da hadisin wato Muawiya ibn Suwaid, Allah ya ji kansa, ke cewa ya ji Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara musu yadda, na faɗa cewa amarana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi sab'i wa nahana an sab'a. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu game da abubuwa guda bakwai, kuma sannan ya hane mu game da abubuwa bakwai. Shine anan yace fa zakara iyadatul marid, sai ya ambata gaida marar lafiya. Farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da shi, wato gaida marar lafiya. Gaida marar lafiya ko haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi. Sakamakon wanda ya gaida marar lafiya da safi, mala'iku 70,000 za su ringa roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala har a kai yamma. Idan da yamma ya je ya gaida marar lafiya, to mala'ika 70,000 za su ci gaba da roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala har sai an waye gari. Hadisi ne ingantacce. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, duk wanda ya tafi gaida marar lafiya, zuwan sa da dawowar sa manzon Allah yace bai bushe ba yana cikin wani lambu daga cikin lambuka na aljanna ko mu ce yana cikin wata garka daga cikin garake na aljanna yana tsinkar ƴaƴan itacen yana ci zuwan sa da dawowa to shine anan yace fa zakara iyadatul mari wato ya ambata wato kai da mara lafiya dai daga cikin abin da manzon Allah ya umarce su kenan na farko abu na biyu sai yace wattiba aljana'is wato da raka gawa shi ma haƙƙi ne na musulmi akan ɗan uwansa musulmi sakamakon duk wanda ya raka gawa ubangiji subhanahu wata'ala zai bashi la yanki na lada tamkar wato girman dutsen Uhud an gane ko tamkar dutsen Uhud amma shi raka gawa wannan lada ba a samun shi sai ka kasance tare da gawar har aka kai aka binne ta aka gama binnewa sai an gama binnewa sannan wannan lada yake tabbata sannan sai yace wata shimital adis na uku wato shine gaida mai atisha idan mutum yayi atisha ya ce alhamdulillahi to ya zama wajibi akan duk wanda ya ji shi yayi wannan kalima ta alhamdulillahi ya ce masa yarhamukallah shi gaida mai atisha ya sha bamban da sallama in mutum daya ya zo ya ma jama'a sallama in ɗaya daga cikin jama'ar ya amsa sallamar to ya ɗauke ma sauran jama'a amma gaida mai atisha in mutum ɗaya ya atisha a cikin to ya zama in dai ya ce alhamdulillah ya zama wajibi kowa ya ce masa yarhamukallah kowa ya ce masa yarhamukallah amma idan bai ce alhamdulillah to ba maganar ku ce masa yarhamukallah domin wasu mutane biyu sun kasance a zauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su sai yayi atisha bai ce ba alhamdulillah manzon Allah sai ya kyale shi na biyun da yayi atisha sai ya ce alhamdulillah manzon Allah sai ya ce masa yarhamukallah shi na farkon sai ya ce ya rasulullah ka ta haka na yayi atisha baka ce mun komai ba wane yayi atisha ka masa addu'a ka ce yarhamukallah manzon Allah ya ce da kai atisha ka ce alhamdulillah baka faɗa ba shi kuma wannan da ya atisha ya ce alhamdulillah don haka na ce masa yarhamukallah don haka wannan yana nuna sai idan mutum ya ce alhamdulillah bayan ya yi atisha sannan ya zama haƙƙi akan wanda ya ji shi ya ce masa yarhamukallah idan ka bai ce alhamdulillah sai ka kau da kai ka yi tamkar an shuka dussa baka san ba ma me ya faɗa to in ka ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya maida maka sai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum wannan shine yayi inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fadar ya gafurullahu lana wa lakum wannan mai dashi gefe bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ma'anar yahdikumullahu Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum ya inganta halin an gane ku ba da ita ce zuciya ma'ana ya inganta halaye to shine anan yace wata shimital adis wato da gaida mai atisha sai yace waradda salami wato da mayar da sallama idan mutum yayi sallama to mayar masa da sallama wannan wajibi ne don haka malamai suka ce farko yin sallama sunna ce mai karfi amma mayar da sallama wajibi ne tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa farawa da sallama shi ma wajibi ne kamar yadda mayar da ita wajibi ne naka ubangiji ta'ala ya umarci mu game da mayar da sallama wa idza huyitum bi tahiyyati fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji ta'ala yace idan an gaishe da ku da wata gaisuwa ta musamman fa hayyu bi ahsani minha ku gaida wanda ya gaishe da ku da gaisuwa mafi kyawun gaisuwar da yimu aw rudduha ko kuma yada masa kwatancin gaisuwar da yimu idan mutum yace maka assalamu alaikum to abinda yafi dacewa ka fada masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh tare da halaccin kai ma ka ce masa wa alaikumus salam kamar yanda yace assalamu alaikum idan yace assalamu alaikum kenan zaka iya maida masa ka ce wa alaikumus salam amma abinda yafi dacewa ka maida masa da gaisuwar da ta fita shi ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko kuma ka karasa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ko mutun yace maka assalamu alaikum to sai ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullah idan ku yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai sai ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ku yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh kamar yadda ya tabbata a cikin sunani abi dawud hadisi ne sahihi wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace assalamu alaikum manzon Allah yace ashara goma na biyun ya zo yace assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah yace 20 na ukun ya zo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzon Allah yace 30 dada 30 na hudun da ya zo sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh manzon Allah yace 40 hadisi ne ingantacce to shine yace warad da salami wato da mayar da sallama nabiyar sai yace wa nasrul mazlumi wato da taimakawa wanda aka zalunta manzon Allah ya umarce kaga taimakawa wanda aka zalunta wajibi haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi dan haka anan manzon Allah yace wa nasrul mazlumi da taimakawa wanda aka zalunta shine mahallin shahid sai yace wa ijabatad da'i manzon Allah yace da karfa gayyatar ne gayyata duk wanda ya shirya walima ya gayyace ka to karɓa wannan gayyata ya zama wajibi matukar babu wasu abubuwa na saba ma Allah a gurin da aka shirya walimar idan akwai wani abu na saba ma Allah to wannan karɓa gayyata ya sauka daga kanka Allahumma sai dai in kana da karfin da zaka hana wannan aiki na sako idan ka je to ya zama wajibi akan ka ka karɓa wannan gayyata domin ka hana wannan aiki na sako kuma shi karɓa gayyata wato sai idan an ayyana ka mutum da kanas ya faɗa maka yace wani ina walima a lokaci kaza ko kuma ya turo sako na musamman amma irin haka sanarwa ana gayyatar jama'a wajen walima a wannan bai hau ba kanka bai zama ba wajibi a gane ko sai idan an ayyana ka an takarda ta musamman ko aka kiraye ka aka faɗa maka wani ana gayyatar ka to a lokacin ne ya zama wajibi ita kanta gayyatar da karba ta ya zama wajibi kamar yadda malamai suka faɗa walima ta angwanci ita ce karba ta ya zama wajibi domin ita ce walima wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma yayi umarnin cewa ayi ita wannan walima ta angwanci duk wata sauran walima karba ta ba wajibi bane an so dai mutum ya karba kamar yadda wasu malamai suka tafi wasu malamai ko sun yi murce duk wata walima in dai aka yi to wannan karba ta wajibi kamar yadda yace wato wa ijabatad da'i da karfa gayyatar mai gayyata kuma hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda bai karba wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa duk wanda bai karba gayyatar mai gayyata to ya saba ma Abu Qasim sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sai yace wa ibraral qasam wato da shine kubutar da wato mai rantsuwa kenan kubutar da rantsuwar mai rantsuwa al-muqsim to a wannan nuska al-qasam ne sa shine yace wa ibraral qasam wato da kubutar da kenan rantsuwa ta mai rantsuwa ko kuma wa ibraral muqsim wato da kubutar da mai rantsuwa domin in kace qasam rantsuwa kamar yadda yace wa innahu laqasamun law ta'lamuna idan ku kace al-muqsim wato mai rantsuwa kenan wa ibraral qasam da kubutar da rantsuwar mai rantsuwa ko kuma wa ibraral muqsim da kubutar da wato mai rantsuwa game da rantsuwar da misali mutum ne yayin rantsuwa akan ka ka kawo masa ziyara kace yau zaka koma yace wallahi baka komawa sai ka kwana wallahi ba zaka tafi ba sai ka kwana to anan abin da ya kamata ka kubutar da shi kar ka sanya shi ya kafara kai hakuri ka kwana ko mutum ya shirya abinci saboda kai yace wallahi sai ka ci to ka kubutar da rantsuwar shi kar ka sanya shi ya kafara dan haka wannan haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi kubutar da shi game da rantsuwar da yake in dai dan uwanka ne musulmi yayin rantsuwa akan ka akan wani aiki cewa sai kai alhali aiki ne wanda Allah bai saba wannan bai saba ma Allah bai saba ma manzansa to kada ka sanya shi ya kafara abinda ake bukata anan wato ka cika masa rantsuwar shi kenan ka kubutar da shi wannan kenan abubuwa bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya umarce su. Wato abin da yasa malam ya shigo da wannan hadisi domin wannan gaba shine yace wa nasrul mazlumi, da taimaka ma wanda aka zalunta. Kenan taimaka ma wanda aka zalunta wannan wajibi ne kuma haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi. Sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ke faɗa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Manzo Allah yace shi mu'mini game da dan uwansa mu'mini irin alaƙar da Allah ya hada tsakankanin su, da yanda wato suke da wato alaƙa da juna shine yace kal-bunyan, yace tankargin ne. Ya shuddu ba'duhu ba'da, domin shi gini shashin shi shi yake karfafar shashi, ma'ana gini bangaren shi shi yake karfafar bangaren. Domin idan aka zo gini, kaga idan aka dora tubali, aka dora nan burgi, aka dora nan, haka ake kyale shi, sai an kawo wata laka an sanya tsakankanin su wanda za ta hade su da juna. Sannan idan aka zo kan wannan gabar wanda ake kiranta juwan kenan, anan kuma ake dora wani burgi, sai ya zaman tuya zauna akan wannan ɗayan burgin da wannan burgin. Kenan a farko in aka yi haka, aka sa laka ta hade tsakanin, idan aka zo wancan burgi da za a dora shi, dora shi ake kan wannan tsaka ake dora shi, kenan ya zaman to ya hau kan wannan, ya hau kan wannan, shi ma kuma za a dora ɗaya ya hau kan nan, ɗaya ka hau kan nan, kenan dukkan su gaba ɗaya a sarƙe yake da juna. Kenan kaga kowane bangare shi yake karfafa kowane bangare, kowanne ya samu tsayawa da kansa. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali ne yake bamu wato game da mu'mini, game da dan uwansa mu'mini, yanda Allah ya dabi'antar da mu'minai akan kaunar juna da taimaka ma juna. Manzon Allah yace kalbuniya ne, yace tunkar gini, sai yace ya shuddu ba abu ba ba, wanda shi gini junan sa yake karfafar juna. Wa shabbaka baina asabihi, manzon Allah dan ya kara fito mana da abin fili, wato sai ya hada tsakanin yatsotsin shi, haka ya sarka tsakanin yatsotsin shi. Kenan kaga haka ake bukatar wato mu'minai su zamanto sun tsiya madaurin shi daya. Kenan dan haka wannan yana nuna duk lokacin da kaga dan uwanka mu'mini za a zalunce shi, to baya halatta ka kyale shi, dole ne ka taimaka masa. Dan uwanka mu'mini wanda aka zalunta ka taimaka masa, haka shi ma wanda yake nihin zaluncin shi ma ka taimaka masa, kamar yadda kenan ya gabata a wancan babi. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.